Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya, fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Babullo muka sake dawowa a daidai wannan lokaci. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa yayin da hukumar zaben Najeriya ta INEC ke cewa ta shirya tsaf domin tunkarar zaben gwamna a jihohin Kogi da Bayelsa. Kowane shiri kuma mun tsaro suka yi a nasu bangaren.
A jihar Bayelsa za mu kai ziratan 'yan sandanmu kimanin 31,041, yayin da a jihar Kogi za mu kai 'yan sanda 35,200.
Za ku ji ƙarin bayani a cikin shirin, muna kuma tafa da shirin da rashin tayi da ma sharhin jaridun Najeriya. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da hantsi. Lauya mai kwarmatan nan da ya nuna matukar damuwa game da wayar tarho da shugaba Trump ya yi da shugaban Ukraine, wanda ya janyo kafa wani kwamitin bincike da majalisar wakilai ta yi na yiwuwar tsige Trump, ya ce mutumin da yake wakilta ya amince zai ba da amsar tambayoyin 'yan jam'iyyar Republican a rubuce. Lauya Mark Zaid ya rubuta a kafar Twitter jiya cewa mai kwarmatan zai amsa tambayoyi daga 'yan jam'iyyar Republican a rubuce bayan sharaɗin rantsuwa da kuma zartar da hukunci idan an yi ƙarya. Zaid ya ƙara da cewa tambaya kaɗai da ita ko shi ba zai amsa ba ita tambayar saninsa ko saninta. Zaid ya ce wasu 'yan jam'iyyar Republican suna ƙoƙarin su bayyana wanda muke wakilta, wanda hakan zai iya barazana ga tsaransa tare kuma da iyalansa. Kuma zaman mai kwarmatan bayani ba wai aiki ne ba na ɓangaranci ba ko yunkurin tsigewa ba, wannan ba aikinmu ba ne. Masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a Bagadaza sun toshe manyan hanyoyi da kuma ofisoshin gwamnati a babban birnin na Iraki a jiya Lahadi, al'amarin da ya daɗa tsananin gangamin buƙatar sauye-sauyen siyasa wanda aka shafe wata guda ana yi. Dubban masu zanga-zangar sun taru a filin Tahrir da ke Bagadaza da kuma sassan kudancin Iraki a 'yan kwanakin nan. Suka rufe kasuwanni da kamfanoni da makarantu da kuma jami'o'i. Zanga-zangar da suke na nuna rashin gamsuwa da tsarin siyasa da ake amfani da shi tun daga shekarar 2003, lokacin da Amurka ta jagoranci wata mamaya wadda ta kai ga hamɓarar da mai mulkin kama karya Saddam Husseini. Prime Minister Adil Abdul Mahdi ya yi kira da a buɗe wuraren da aka rufe, yana mai cewa barazana ga matatun mai da kuma rufe hanyoyi na janyo ma Iraki asarar miliyoyin daloli, wanda hakan ya kuma ƙara da tsadar kaya a ƙasar. Lokacin ya yi da ya kamata komai ya dawo daidai, a cewar shugaban na Iraki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jiya Lahadi, fadar White House ta kare shugaban Amurka Donald Trump kan yunkurin da ya yi na sa Ukraine ta binciki ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar Democrat da ke kan gaba wajen shirin ƙalubalantarsa a zaben shekarar 2020, tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. Tana mai cewa abin da ya buƙaci a yi bai zama wani laifi da ya kamata a tsige shi ba. Babu wani abu da za a ce ya kai babban laifi ko ma wani ɗan kuskure ba, a cewar ɗaya daga cikin manyan hadiman Trump, Kellyanne Conway, a hirarta da gidan talabijin na CNN. Kellyanne tana magana ne akan ka'idar tsige shugaban Amurka 'yan kwanakin bayan nan da 'yan jam'iyyar Democrat masu rinjaye a Majalisar Wakilan Amurka suka kaɗa ƙuri'ar amincewa da ci gaba da binciken yiwuwar tsige shugaba Trump saboda abin da ya yi game da Ukraine. Amma Conway ta ce ita ba ta sani ba ko shugaba Trump ya ayyana zai saki tallafin soji na dala miliyan 391 mai Ukraine ne, bisa sharaɗin cewa Ukraine za ta binciki Biden da aikin ɗansa Hunter Biden a kamfanin makamashi na Ukraine mai suna Burisma ba. Babban kamfanin mai na gwamnatin kasar Saudiya a ƙarshe dai ya buɗe kofa ga 'yan kasuwa a jiya Lahadi, inda ya bada sanarwa kan niyyarsa ta buɗe kofa ga masu saka jari na cikin gida na abin da ake gani zai iya zama harkar sayar da hannun jari mafi girma a duniya. A ci gaba da kokarin da masarautar take yi na karkatar da harkokin tattalin arzikinta daga dogaro ga mai. To amma a wannan sanarwa tashi wadda aka jima ana jira, kamfanin Aramco wanda shine kamfani da yafi kowanne samun riba a duniya, bayanai kadai kawai yayi kan yawan adadin bai bayani kan adadin yawan hannun jarin da za su sayar ba, da farashi da kuma ranar da za a kaddamar. Shugabannin wasu bankuna sun fadawa gwamnatin Saudiya cewa mai yiwuwa 'yan kasuwa su kiyasta darajar kamfanin kan kudin dala tiriliyan 1.5, wato kasa da tiriliyan 2 da yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman ya dauka. Darajarsa ta kai a lokacin da ya fara kawo shawarar sayar da hannun jarin kamfanin kusan shekaru 4 da suka gabata. Kamfanin na Aramco bai bayyana irin matakan da zai dauka na tsaro ba, biyo bayan wani mummunan hari da aka kai kan wasu matatun mansa a cikin watan Satumba.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya, yayin da hukumar zaben kasar ta INEC ke cewa ta shirya tsaf domin tunkarar zabukan gwamna a jihohin Kogi da Bayelsa, jami'an tsaro a nasu bangaren sun ja kunnen masu burin ganin sun tada zaune tsaye a lokacin zabukan. Ga Hassan Mai na kaina da karin bayani daga Abuja.
Da yake jawabi a wani taron masu ruwa da tsaki a nan Abuja, shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Mahmud Yakubu ya magantu bisa irin fargabar da suke da shi da ganin cewa wasu na shirin tada mummunan yamutsi yayin zabukan gwamnoni da za a yi a jihohin Kogi da Bayelsa a tsakiyar wannan wata.
There are already warning signals in the two states.
Yace tuni an gano wasu alamu na fargaba a jihohin guda biyu, domin dukkaninsu suna daukar dumi irin na siyasa. Kasancewar a baya an shata da yamutsi da ke kaiwa ga hargitsa zaben, irin asusewar da muka yi da kuma za mu magantu a kansu da jami'an tsaro a wannan taro. Mun fayyace wasu yankuna da tuni suke tata farfasa, muna kuma fargabar ganin yadda 'yan siyasa suka daddebo 'yan daba a ciki da wajen jihohin guda biyu don ko dai tafka magudi ko kuma ya mutsa wannan zaɓe. A cewar masanin siyasa Dr. Abubakar Umar Kari, lallai kam akwai duk wata hujjar yin fargaba dangane da shi wannan zaɓe na jihohin Kogi da Bayelsa.
Daga su waɗannan jihohi da sun yi kaurin suna wurin tayar da hankali a lokacin zaɓe, ko a zaɓuka da baya an samu tashin hankali kwarai da gaske. Asali ma dai zaɓukan gwamna da aka yi a 2010 waɗannan jihohi bata kaya ba, sai da ta kai an yi zaɓe na biyu, kuma haka masu da aka tara ɗumbin 'yan sanda da sauran jami'an tsaro. Saboda haka akwai dalilai da dama wanda za a sa a yi fargaba kwarai da gaske.
Amma shugaban 'yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu Abubakar ya ce wannan babu damuwa, domin kuwa sun shirya tsaf don tunkarar wannan zaɓe. A jihar Bayelsa za mu kai ziratan 'yan sandanmu kimanin 31,041 don samar da tsaro yayin shi wannan zaɓe, yayin da a jihar Kogi za mu kai 'yan sanda 35,200. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a jihar Bauchi kuma da ke arewa maso gabashin Najeriya, dubun wani gungun masu fashi da makami da masu garkuwa da mutane ne ta cika, waɗanda adadinsu ya kai sama da 70. Ga Abdulhab Muhammad da ƙarin bayani daga birnin Yakubu.
Kafin a kama mutanen sun aiwatar da ayyukan ta'addanci a unguwannin Tudun Salmanu, wata board quarters da kuma unguwar Sarakuna da yake gabatar da 'yan ta'addan wa manema labarai. Jami'in hulɗa da jama'a ta rundunar 'yan sanda a jihar Bauchi, DSP Kamal Datti, ya ce wasu daga cikin barayin tuni an kai su gaban alkali domin a yanke musu hukunci.
A dalilin kiran wannan taro shine domin mu sanar da jama'a cewa daga watan Oktoba zuwa rana da muke ciki a yanzu, rundunar 'yan sanda ta jihar Bauchi ta yi nasara na dakile ayyukan laifuka a jihar Bauchi, na ta yi nasara kama masu laifi, wato mutum 70 da biyu wanda a cikinsu akwai wanda suke yan fashi ne ko sun aikata laifukan fashi wanda suka amsa da bakinsu, akwai wanda suka yi laifin garkuwa da mutane wanda su ma sun amsa da bakinsu, ba za ku kira su ku ji daga gare su da dai sauran laifuka.
Har ila yau dai manema labarai sun ji ta bakin mutanen da ake tuhuma da yin sace-sace a unguwanni cikin dare.
Sunana Nazifi Kubu, muna shiga gidan mutane muna karɓa musu kuɗi da waya.
Kamar wasu gidaje kuka shiga kuma a unguwanni?
A unguwan da muka shiga Tidin Salmanu ya yi ɗan da yau jikin bayan wajen comprehensive ɗin. Wata Bot Kotas gida ɗaya muka shiga.
Mun ga gida samu a gidan.
Waya muka karɓa da laptop. Mu takwas ne.
Kuna amfani da makami?
Muna amfani da adda da sanda.
Luhab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Nigeria.
Ta kafin mu je ga shirin da rashin taya mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. Yanzu bari mu je ga shirin da rashin tayi.
Masu saurare, assalamu alaikum. Yayin da hukumar kwastam ta Najeriya ke bada damar mallakar takardun duti ga mamallakan motocin da basu mallaka ba, kamfanonin aikin fitan kayayyaki na kala jan hankalin 'yan kasuwa da su yi kyakkyawan amfani da wannan dama. Sai dai a hannu guda kuma 'yan kasuwar ne ke nanata kiran su ga gwamnati ta sassauta dokar ta tarifa boda. Sunana Mahmud Ibrahim Kwai. Madalla masu rare kibarin makonni uku kenan hukumar kwastam ta Najeriya ta fito da wani tsari da ya baiwa 'yan kasuwa da sauran mamallaka motocin da ba su da takardun duti cewa su je hukumar domin yin rajista bayan biyan kuɗaɗen da suka kamata. Wannan dai wata kafa ce da hukuma ta bude domin warware wannan matsala da nufin kaucewa yanayin arangama tsakanin jami'anta da jama'ar gari. Yanzu haka dai kamfanonin da ke jagorancin aikin samun takardun na duti a hukumar ta kwastam sun himmatu wajen ankar da masu motocin da basu mallaki takardun dutin ba kan mahimmancin amfani da wannan dama. Alhaji Badamasi Ubajo Gana shine manajan kamfanin Habbas Ventures, guda cikin kamfanoni masu wannan aikace-aikace.
Shi kamfanin Habas bayan cika sharuɗa hukumar custom ta Najeriya ta bashi laisisi na amincewar ɗauko motoci daga bakin ruwa ya kawo wannan kamfani don sauƙaƙa wa mutane su samu damar yin clearing na motocin abin da ya shafi aikin custom. Kuma idan misali motarka ta sauka a bakin ruwa, mu kamfaninmu zai ɗauko maka ita tare da rakiyar ma'aikatan custom, sannan kuma da yiwa motarka inshora daga can bakin ruwa zuwa nan Kano. Idan aka kawo ta da rakiyar ma'aikacin custom cikin kamfaninmu, kamfaninmu zai iya zuwa ya maka clearing na wannan mota daga terminal ɗinmu, duk abin da ya shafi clearing na custom ka fita da kayanka lami lafiya.
Wannan magbatin clearing da kake faɗa aikin fito ya shafi haddazan canan da ake na custom duty na takardun mota da ake yanzu?
Ko shi kamar yanzu ma'aikatar custom ta ɗan buɗe wani ƙofa na motocin da ake hawa a Najeriya. Za a iya zuwa a biya musu kuɗin dutinsu a Kaduna. to muna kamfanin mu zaka iya kawo takardar kama mu je mai biya maka dutun ka a Kaduna Federal Operation Unit mu kawo maka takardun ka lami lafiya tunda kafin nan gaba ma'aikatar custom ko ta rufe ko kuma da ita za abin zaita nan gaba amma kamfanin mu yana biya mutane duk yana wannan aikin
yaya aikin wannan kamfani na ku ya shafi harkoki da yan arewa suke yi misali suke order motoci kuma ake shigo da su ta ruwa
to wannan kamfani namu kamar ya sauƙawa dan kasuwar mu da suke shigo da motoci daga Turai kware da gaske domin wani lokacin zaka kawo motar ka in kace zaka clearin nata a gunda ta sauka ana samun matsaloli wani zai iya tura wani ya masa aikin ya cinye masa kudi kana Kano ka tura mutum Lagos kudi yayi maka clearin mota in aka samu matsala wani wato ma'ana yana cinye suna cinye kudi waɗansu kuma in ba a sa'a ba za ta samu matsaloli wajen clearin har mota ta shiga demurrage mutum a sake kara masa wasu kudi wanda zai sa mota su ta tsada sannan bayan haka yanzu misali in kai clearin mota ka a Lagos ka gama komai zaka tuko mota ka to da ita Kano bawo mawaki ka to da ita kan hanya wani ma'aikaci ba ma na kusan din ba ya latsa ka akan takardinka amma wannan da muke yi muna dauko motocin nan tare da rakiya ta ma'aikatan custom da takardun da aka yi wa motocin nan transfer har zuwa Kano lami lafiya idan suka zo lami lafiya in kaga dama zaka iya ba kamfanin mu yayi maka clearing in kaga dama akwai clearing agencies da yawa kamfanunuka masu clearing zaka iya zuwa nan gurin mu kai ba wani kamfani ya maka clearing motar ka lami lafiya alhamdulillah kuma an sauka musu misali kaga wani lokacin can gunda motocin da suke zoka bakin ruwa yana cika to amma da an kawo muka dauko su muka kana an samu sauki an da warwarewa can ports din gurin sauki sai ta shirin jira garin ruwa da yake suna cika wannan kamfanin namu ya da kawo saukin rashin cikan nasu da cinkoso saboda da motar ta sauka anan mu mun hada takardun mu na custom da komai mun je mun nemo masu rako custom ma'aikatan custom masu rako motocin nan sai mu to da wannan motocin kaga an samu guri an samu space na kawo wasu motocin
tun dazuka ne mana zancen motoci aikin ku ya taƙaita ne ga sha'anin motoci da ake shigowa da su ko kuma akwai sauran kayayyaki da 'yan kasuwa kan shigo da su daga ƙetare
to a yanzu dai lasin din da ma'aikatar custom ta bamu na motoci ne kadai
to yaya wannan manufa ta gwamnati ta rufe bodoji ya shafi aikace-aikacen kamfanin ku
to mu abin da ya shafi boda tunda gwamnati tarayya ta haramta shigo da motoci ta boda bamu da wata dangantaka da rufe boda abin da ya shafi mota ko buɗe boda a yanzu dai
ma'ana ina nufin wannan mataki kamar ya shafi hada-hadar ku za a iya cewa ya takaita yawan motocin watakila za ku iya samu misali ku yi wa aiki tunda yanzu an ce sai ta ruwa ne kawai
to kamar yadda nake gaya maka ba mu da dangantaka ta boda da ko motocin da aka shigo da su ta boda kamar yadda gwamnati ta haramta mu dai mun raja'a ne akan motoci da aka kawo ta bakin ruwa ta gaban ruwa su ne suke bin ka'idar gwamnati ko ma ka'idar gwamnati muke ji sai dai motocin da aka shigo da su a yanayin ta bakin ruwa
idan lokaci yayi gwamnati ta dage wannan haramci na rufe bodoji idan nazo da mota ta daga Kwatano ko wani wuri misali ta kasa zan iya kawo muku ku yi min aikin custom wato duty kenan
to ita gwamnati kusan kowa a karkashin ta yake da kamfanin da ma'aikatan da 'yan kasuwa duk a karkashin gwamnati muke idan misali gwamnati ta yi wani tunani ta ga cewa alheri ne ga Najeriya baki daya ta ce ta yanke hukunci kuma yanzu ta yarda a shigo da motoci ta boda kuma a kawo gurin mu a biya duty ba mu da wani haufi
za ku so haka kenan
to in Allah ya so gwamnatin ta so ta yi haka ba mu da wani haufi gaskiya
Alhaji Badamasi Uba Jogana kenan
bawani yayi gumi ya samu Ya jawu ya famu ya zo a wurin baddawa ya badda a cikin bakarci wannan ya zama wawa kenan baby bazan kan mamma
Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan kasuwa ke ci gaba da kira ga gwamnatin Najeriya ta sake nazari da kuma tunani game da wancan mataki nata na rufe iyakokin ƙasa waɗanda galibin su a yankin arewacin ƙasar suke. Alhaji Dayebu Salisu da ke zaman shugaban kungiyar 'yan kasuwa masu cinikayyar kayayyakin blouse ta Najeriya mai kula da yankin arewacin Najeriya ya ce matakin na mayar da hannun agogo baya ga sha'anin su na kasuwa.
Wannan rufe boda da aka yi dukkan wani mai sayar da kaya wanda ya shafi tufafi da ma sabanin kayan da ba na tufafi ba, in dai shiga zakai kaje ka siyo a zuwa dauka daga Najeriya a fita makauta, ba wanda bai shiga wani yanayi na rashin ciniki ba, ko kuma in ce abin da ya kama da haka. Wasu ne ma za a ce maka abin ya tsaya akan yanayi na rashin ciniki, saboda wasu ai kayan ma aka rufe musu, ba su samu bayan da za su shigo da shi kawo su cikin shagunan su, ko kuma wasu wanda suke makwautan mu suka zo suka sai kayan, ba su samu dama yanda za su yi su fita da kayan ba su je su zuba a shagunan su. To kaga dole kasuwa ta yi cik, ba fita ba shiga. To ko a yanzu ka shiga kasuwa ne za ga kusan majority al'umma kawai bacci ake. Kaga inda ciniki ya ba wanda zai zo a wannan lokaci a ce ya fito kai bacci a gida ka dawo shago kana bacci ba haka aka so ba.
Amma ai tunda ku kayayyakin ku akwai wanda kuke shigowa daga kasashen waje, ba ku amfani da jirgin ruwa ko kuma jirgin sama na dakon kaya ne?
To gaskiya batun shigo da kaya tunan ba mu da matsala mai karfi kamar rashin ka zo ka ajiye din ba a fita da shi ba. In ka dauka yanzu kusan tun daga nan Najeriya ana daukar kaya abin da ya tafi Sudan har zuwa Central Africa, ana zuwa nan Kano a sai kaya a fita da su. Wa'ancan mutanen na nesa wanda kwata-kwata anan da wata biyu zuwa wata uku ba ma ganin fuskokin kuɗi daga cikin su. Domin a tsorace suke su zo su labta dukiyar su ina za su fita da ita. A yanzu ma akwai dukiyoyin su wanda suke bakin boda sun saye su, saboda an sai kaya ne kai tsaye sai aka ji gwamnati ta dakatar da a fitar da kaya, ko kuma in ce maka aka rufe boda, shi na gida bai sani ba, je bai sani ba, abu ne aka yi shi bagatatan babu sanarwa.
Kenan kana so ka ce misali duk da cewa kuna iya shigo da kaya ta ruwa din nan, amma batun rufe bodojin kasa din nan ya shafi harkokin cinikayyar ku kenan?
Ya shafi tattalin arzikin yan kasuwa da dama, saboda kamar yadda nake maka wannan bayanin, wasu fa daga cikin wannan kwastomomin namu da dama yanzu suna da kaya a Najeriya, sun siya kayan sun ki fita. Yushi ne za a dawo a ce an sake ibo su an fitar da su, wanda bai zo ba shi kuma yana tsoro, tunda wani da wani sun sai kayansu ba su an fitar da su ba suna cikin gida a Najeriya, to su kuma za su kawo dukiyar su sake fita da ita.
Yan kasuwa gaba ɗaya na fannoni daban-daban suna kuka cewa abubuwa sun tsaya cik, me kuke so gwamnati?
To abin da muke kira ko da shi gwamnati ya kamata, ina yawan faɗa wannan magana, a rika duba duk wasu abubuwa da ya dace inda dan al'umma ake, inda aka sani gwamnati in aka ce ta siyasa ce to tafi kusa da al'umma, sabana ce gwamnati ce ta mulkin soja. To haka muke so ya zamanto lalle duk abin da za a yi yan kasuwa ko kuma abin da bai shafi yan kasuwa na al'umma gabaki daya a ringa neman shawararin al'umma. Ba lalle bane mu ba da shawara a dauka, amma dai mun ba da din muna tunanin a cikin kwaya biyar zuwa shida za a iya daukar biyu za su iya amfani, saboda rufe boda mutuka ya kare tattalin arzikin yan kasuwa da dama. Muna roko gwamnati da Allah a duba wannan lamari, a sassauta a zo a bude wannan boda, ko da ba za ku bude bodoji duka ba, a samu wasu manyan garuruwa wanda aka san za su amfana da 'yan kasuwa da 'yan arewa a bude su. Ta Hausa suna cewa in an ciza a hura. Muna kira ga gwamnati don Allah a duba wannan lamari a dan sassauta 'yan kasuwa, lalle mutukar bodan nan a duba, amma ba za a bude su ga baki ɗaya, a bude na wasu jihohi daban za a samu karuwa. Assalamu alaikum.
Sarare karshen shirin da rashin tayi na wannan mako kenan. Yanzu a madadin Alhaji Badamasu Uba Jogana da Alhaji Dayebu Salisu, Mahmud Ibrahim Kudi da shirya na gabatar ke cewa wassalamu alaikum, a huta lafiya.
Wallahi yanzu kuma sai sharhin wasu daga cikin jaridun Najeriya.
Fara sharhin jaridin ne da jaridar The Punch. Daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa rufe kan iyakokin Najeriya ya hana shigowa da makamai daga ƙetare, inji shugaban hukumar tsaron farin kaya na DSS. Jaridar The Punch ta ruwaito Alhaji Bichi na cewa matakin ya taimaka gaya wajen daƙile hada-hadar muggan makamai zuwa Najeriya da wasu ɓata gari kan yi, al'amarin da kuma ke sa ana amfani da irin waɗannan muggan makamai wajen da ayyuka na ta'addanci da sace-sacen mutane da kuma fashi da makami. Sai kuma jaridar This Day, daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa anya Atiku Abubakar zai nemi shugaban Najeriya yana da shekaru 76 da haihuwa. Yanzu dai ayar tambayar da jaridar This Day ta daga shine ko a shekara ta 2023 a lokacin da Alhaji Atiku Abubakar zai cika shekaru 76 inda rai da lafiya, ko zai sake tsayawa takarar neman shugabancin na Najeriya. ita kuwa jaridar Sahara Reporters da ake bugawa ta yanar gizo cewa ta yi hukumomin soja a Najeriya za su gurfanar da wasu sojoji guda 20 ciki har da ofisoshi 6 a gaban kotun soji bisa zargin da ake masu na gujewa aikin soji a lokacin yaƙi. Sai kuma jaridar Daily Trust, jaridar da ta yi labari game da ziyarce-ziyarce da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke kaiwa kasashen ƙetare tunda ya hau kan karagar mulki, jaridar da ta ruwaito cewa yanzu haka a kidayen da ta yi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya shafe kwanaki 407 a kasashen waje inda kuma ya zirci kasashe 40 a cikin shekaru 5. Kace na ce game da yawace-yawacen da shugaban kasa Muhammadu Buhari ke zuwa kasashen ƙetare ya sake kunno kai ne bayan kwanaki 2 dawowa daga kasar Rasha ya sake cilla zuwa kasar Saudiya, kuma yanzu haka dai yana birnin London inda zai kwashe makonni 2 yana hutawa. Babin ya jifirin murai Amurka daga Lagos.
Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana kan na'ura.
Assalamu alaikum, murai Amurka mai magana Comrade Abundibi Gunza, Gunza local government jihar Kebbi Najeriya. Hakikanin gaskiya ina kira ga gwamnatin Jihar Muhammadu Buhari. Talaka tana cikin halin lahawla walaƙo, talaka tana kokawa. Ya kamata a kalli abubuwa matsalolin da talakan Najeriya yake. Matsala ta farko an rufe boda. Bodan nan da aka rufe nina na a illoli. Don ka a shigo da makami, duniya ta ci gaba. A samu na'urar da za ta hango wanda ya tura da makami mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Bishir Baka auren auta ɗan albasa Katsina Karanci Najeriya. Ina so in yi amfani da wannan dama ga mai girma gwamnan jihar Katsina Adilci Rasu Aminu Jamba Nasari a kan gidan rediyon jihar Katsina, gidan rediyo mai tarin albarka na jiha. Muna so da Allah ya taimaka a maida shi karfe 12 na dare alkasarar shi ko da yaushe, domin gidan rediyon jihar Katsina sun ba da muhimmiyar dama a wannan zaɓe da aka yi.
A Zuwa Abubakar Garba Jakobai Cikar Hunna Baki, ra'ayina a yau shi ne game da 'yan jaridu ko kuma masu yaɗa labarai ko masu shela. To a gaskiya kar a ce an hana mutane faɗan albarkacin bakinsu. Ai, daga nan ne za a gane na ƙarya, a gane na gaskiya. Hanyar da za a bi, yanzu kamar misali su Joseph America, ai a kowane state a Najeriya suna da masu kawo muku labarai. To idan labari ya fito ana son a tantance gaskiya, ku gidajen rediyo ku ne za ku iya taimakawa da wannan.
Assalamu alaikum, namaskar suna Adamu Tumani Jiri, Sabis Ten, Labarokal Gwamnan Najeriya. Saƙona zuwa gare ku shi ne da Allah ya gwamnatin Najeriya ya taimaka mutanen bakin iyaka. Akwai matsalar mai a gare mu, muna da matsalar mai yanzu kusan muna son lita 300 da wani abu. Muna fatan gwamnati da jiha ya taimaka, a taimaka don Allah ya taimaka mu bakin gida, muna da samun matsala mai a kan mai.
Sai kuma labarai a takaice.
Lauyan mai kwarmatan nan da ya nuna matukar damuwa game da wayar tarho da shugaba Trump da shugaban Ukraine wanda ya janyo kafa wani kwamitin bincike da majalisar wakilai ta yi na yuwar tsige Trump, ya ce mutumin da yake wakilta ya amince zai ba da amsar tambayoyin 'yan jam'iyyar Republican a rubuce. Masu zanga-zangar ƙin jinin gwamnati a Bagadaza sun toshe manyan hanyoyi da kuma ofisoshin gwamnati a babban birnin na Iraki a jiya Lahadi, al'amarin da ya daɗa tsananin gangamin buƙatar sauye-sauyen siyasa wanda aka shafe wata guda ana yi. Jiya Lahadi, fadar White House ta kare shugaban Amurka Donald Trump kan yunkurin da ya yi na sa Ukraine ta binciki ɗaya daga cikin 'yan jam'iyyar Democrat da ke kan gaba wajen shirin ƙalubalantarsa a zaben shekarar 2020. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden tana mai cewa abin da ya buƙaci a yi bai zama wani laifi da ya kamata a tsige shi ba.
Masu sauraro, da kuma kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can an jima da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata a shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin shi Muhammad Hafiz Baballe da ya tani gabatarwa, da kuma wato Solomon Abo da ya haɗa mana shirin, sai injiniyan mu Peter Mahmud Dalo ke cewa ku na lafiya. Daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.